الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan uwa musulmi, manya da kuma matasa da matsakaita, duk ina mana gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta’ala da ya bani ikon halartar wannan wuri don nuna murnarmu da farin cikinmu da godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta’ala da ya arzuta ɗan uwanmu, abokinmu Malam Aminu Dawud, bisa ga aure da ya samu. Ba zan iya tuno tun lokacin da nake ganin shi a sabon gaba a wajen karatuttukan da duk nake gabatarwa ba, tun lokacin mai tsawo shekaru da dama da suka wuce baya, har aka zo wani lokaci aka ɗauki lokaci bana ganin sa, lokacin ma ban san anan yake ba nan unguwar. Sai muka haɗu na ce kwana biyu bana ganin ka, sai ce ai na tafi sabis ne hidimar ƙasa bayan ya kammala university. Na ce a ina ka je? Ya ce ya je jihar Bayelsa, kuma zai sake komawa tun da bai gama ba, ya samu ɗan hutu ne ya dawo. Ba tare da na nema daga wajensa ba, ya rubuto min wani rahoto na wani adadi na shafuka wanda yake ba da hoton yaya musulunci yake a wancan jiha da yake bautar kaza. Wannan sai ba ni sha'awa cewa ba mu saba ganin haka ba a tsakanin matasanmu. Galibi wani da ya je bautar kasa abinda yake kai shi, to ya samu dama, musamman idan an tura shi kudancin Najeriya inda ba dangi iya babu na baba, to gani yake ya samu dama na yadda zai ci karansa babu babba. Domin dai bautar ƙasa an haɗa balidai ne maza da mata da suka kammala karatu a university, ba mai wa wani faɗa, kowa yayi abin da ya ga dama. Kuma ita kanta dokar ƙasar ta yarda da fitsara da kowane irin rashin mutunci da ɗaliban za su yi, tun daga cikin abin da ake ba su bayan an ba su riguna da wanduna na kaki da takalman hawa dutse, kuma sai a raba musu kwandam, wato wanda yake nuna an ba su lasisi na zinace-zinace. Ba ma alhamdulillah, duk da irin wannan rintsi da yawa daga cikin matasan mu suke ketawa, sai ga waɗansu sun je sun dawo lafiya kalau da imaninsu, suna sallah guda biyar a kan kari, sukan yi iyakacin rintse idanunsu daga kallon haram, kamar yadda sukan yi ƙoƙarin su ga cewa ba su killata ba tsakaninsu da ƙyamace, killatuwar da za ta iya haifar da haɗari game da imaninsu, game da tsayawarsu a kan tafarkin gaskiya. Waɗannan al’amura da dama da na sani tattanar da shi da waɗansu wanda ba su ba, su suka sa a halin nan cikin daren nan na fito, duk da halin da nake ciki na rashin sukuni. Na yi tafiya wanda na ci kamar kilomita 900 da wani abu, kuma ni na tuka mota, kuma na dawo yau da gardin azhar ga mara da sauransu. To amma gaskiya na ga cewa zan ji kunyarsa idan mun haɗu kawai a kan titi, in ce da Allah ka yi hakuri jiya ban samu zuwa ba. Da haka na ce mu taho da ‘yan uwa Malam Sani, ko da faɗakarwa ne ya yi, ni ina zaune a wajen, ni ma dai na yi rajistar sunana a cikin mahallinsa. Da haka Malam Aminu, ina fatan Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya bayar da zaman lafiya tsakaninka da amaryarka, kuma Ubangiji ta’ala ya ba ku zurriya ta gari. Dukkan wanda ya aure, addu’ar da manzon Allah ya sunnanta ka ce da shi idan ka gama da shi, barakallahu lakuma, ko barakallahu fikuma, ko barakallahu alaikuma, ko ka haɗa duka, barakallahu lakuma wa fikuma wa alaikuma. Dukkan barka dai ba za a faɗa maka ba sai kai aure. duniya ko ba gawa barakallahu lako ma kaga mutum biyu ne sai kuma idan kika ce ne sai a ce laka ko da dan bada ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya alkhairi a cikin wannan aure ko musamman sai zanto aka sake wani dace shi wanda ya zanto waliyin amaryar ko uban amaryar shi ma kuma duk muna tare a masallaci koyaushe a sahun gaba shi ma ban san iyakacin tsawon lokacin ba ga shi na a tattare tare da mu daga nan gefen dama a kan kujera a gefen Alhaji Mansur na yi farin ciki kuma da saba Alhaji Mansur a wannan waje a tsara ɗauka wuri ne da ya kunshi matasa zalla a ce har da on time idan zan ce wani abu a nan gurin hakikanin gaskiya zan ce aure tafarki ne na rayuwa wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyar'anta shi ya kuma ba shi mahimmanci a cikin littafinsa mai girma ya kuma tsaddara annabawansa su zanto sun rayu rayuwa irin ta aure cikin hikimar Allah ya halicce mu jinsi biyu mace da namiji wannan haka Allah ya so don wata hikima ta shi ba ma mu kadai ba cikin mutane a galibin halittar Allah mace da namiji wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun cikin hikimar Allah da kaddarawarsa ya kaddara kowane jinsin halitta ba za su ci gaba da tsorewa a bankasa da yaduwa da hauhawa ba har sai an samu gogayya tsakanin namijin halittar da kuma ta matar halittar bayan da za a yi jinsin tumaki su yadu sai an akwai alaka da gogayya da juna tsakanin cinkiya da rago haka a cikin jinsin awaki dole sai akwai wannan tsakanin dan akuya namiji da kuma akuyar mace haka a cikin kowace halitta to haka cikin bil adam bayan da zai dan adam ya hauhawa a ban kasa ya yatu a samu dangi kasa ta samu population sai an samu kullu alaka tsakanin namiji da kuma ƴa mace to ita wannan alakar Ubangiji subhanahu wataala bai yarda mata kullu ta kowace irin hanya din ba ta hanyar aure ba duk wata alaka da ta namiji zai yi da ƴa mace duk wata gogayya da za a samu tsakanin saurayi da budurwa tsakanin ɗa namiji da bazawara tsakanin kowane namiji da kowace mace da sunan abotaka abokantaka da sunan samartaka da sunan alaka da sunan tare muka yi karatu unguwar mu ɗaya duk wannan Ubangiji ta'ala bai yarda da wannan alakar ba matuƙar ba za ta ƙare da yin aure ba shi yasa sunan mace a cikin larabci imra'a idan ita kadai ce din suna da yawa a ce annisa lokacin da aka ce imra'a ana nufin ita mace guda daya lokacin da aka ce annisa ana nufin mata da yawa ta iya yiwa suna da aure ko ba su da aure lafazin annisa ya shafi mai aure da mara aure ya shafi budurwa da bazawara da wanda take mai miji ya shafi tsohuwa da matsakaiciya da kuma yarinya budurwa dukkan lafazin annisa ya shafi su ta cikin hikimar Allah wannan lafazi na annisa ba shi ne Allah ya yawaita magana a kansa ba cikin alkur'ani in zai yi maganar mace cikin mace ko ma'auri kawai in namiji ne ma za a ce mata zauj in mace ce ma za a ce mata zauj huwa zaujuha wa hiya zaujuhu idan suna da yawa a ce azwaj to sai Ubangiji subhanahu wataala in zai ambaci mace in dai akwai ɗa namiji a daura da ita galibi akan kawo lafazin zaus din ne dan a nuna ba a san wata mace ba da alaka da ɗa namiji sai matar aure duk wanda ba ta da aure ba a yarda da alakar ta da kowane irin ɗa namiji ba in ba auren ra'ayi ba dauki misali Ubangiji subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida sai ce wa khalaqa minha zawja ayyana dawa ce wa khalaqa minha imra'ata amma sai ce wa kalaka min ha zauja wa basta minhum rijalan katiran wa nisaa, kaga lafazin zauj matar aure. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها, كذلك الزوج ما أنا هنا نفهم ما سأولي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون, كذا أزواج ما أنا هنا نفهم ما سأولي وأندسك نحولي. Don haka wannan na nuna mahimmancin aure a rayuwar ɗan adam, kuma na nuna cewa dukkan wata alaƙa da za ka yi da tsakanin namiji da ƴa mace, matuƙar ba aure za a yi ba, to wannan alaƙar haramtacciya ce a cikin addinin Musulunci. Sannan kuma kai kanka ba za ka samu sukuni ba, sannan ba za ka samu ɗa ba, domin kodawa ne ya kusanci wanci ta hanyar da ba ta aure ba, wancan nan ta samu ciki kuma aka tabbatar na wane ne, shi ya faɗa ita ma ta faɗa, wannan ɗan da za a haifa a Musulunci ba a jingina shi ga wannan a matsayin ubansa, tunda ba da aure aka same shi ba, shi ya sa ɗan ba ya da gado, kuma shi ma uban ba zai ci gadon ɗan ba, ko da an ƙaddara wa ɗan dogon kwanan da ya girma ya yi dukiya, wancan ba zai gaje shi ba tunda ba mahaifinsa ba ne ba. Shi kuma ɗan ba zai gaji mahaifin ba, shi ma tunda ba mahaifinsa ba ne ba, duk da cewa shi ne sanadiyar samuwarsa, amma tunda ba ta hanyar aure ba ce Allah bai yarda a jingina masa shi a matsayin ɗa a wurinsa. Kaga wannan ke nuna mutuncin aure kenan, domin aure yana tabbatar da mutuncin ka kai ɗan adam. Duk wanda aka same su ta hanyar da ba ta aure ba, sai ka kaina jin kunya cikin jama'a, dan ba zai iya nuna wani ba ya ce babansa. Haka dan matar da suke ɗauke da cikin da ba na aure ba, sai ga tana jin kunyar fitowa. Haka iyayenta sai kaskancin ya same su, su rinka jin takaicin ina ma a zubar da ciki. Amma inda zaka gane aure yana da mutunci, kuma aure yana da kima, yana da daraja, a aura maka mace a jiya shirya ɗanki, ba a sayin karamin gado, ƙato ake saya babba, kwanciyar mutum biyu kai da wa, sannan a sa a kullo guda biyu, ɗaya a can ɗaya a can, ai ba sai an ce kin ga wannan naki ne kuma wannan naki ba, shi ya sani, ita ma ta sani, su ma da suka kawo filan sun sani, shi ma wanda ya cire kin filan ya sani, amma ba wanda yake jin cewa ya yi wa Allah laifi, kowa na farin ciki da jin daɗi, kowa na farin ciki da jin daɗi. Amma lokacin da mutum ke fasikanci a garin da ya san na Musulunci ne, a ɓoye yake, ita yarinyar a ɓoye, shi ma a ɓoye, duk ba sa cikin natsuwa, ba kwanciyar hankali suke yi, amma shaitan ya kawata musu. Shi wannan ma'auracin lokacin da ta samu ciki, jaririn ciki, tana wahala, tana amai, a kafin Hausa zai je gida da kanshi ya je ga yadda iyayenta ke cewa ta ba ta jin daɗi, ba a cewa ba ta da lafiya. Ba ta jin daɗi, su tsofaffi sun san yaran meye ba ta jin daɗi, za su kuma su zuwa yi, ma'ana idan aka rutsa da juna biyu, sannan juna biyun nan sun yana yaro har ya girma, kowa ya danta da shi, ba ta jin kunya, shi mijin nata ba ya jin kunya, iyayenta murna suke da farin ciki, a gaisu da ita ya taho za su shiga mota ko za su je asibiti ko za su je wata unguwa, kowa ya danta ya san da cewa ba a haka aka kai ta gidan mijinta ba, sannan kuma kowa ya danta ya san ba ruwan famfo ko ruwan yankar su sha ba cikin ya zama, amma ba wanda yake jin ɗan yi wa Allah laifi. Wannan duk na nuna darajar aure da mutuncin aure. Idan aka haifi ɗan, shi uban yana farin ciki, ita yarinyar suna farin ciki, ƙawayenta suna farin ciki, wancan ta haihu, abokanansa shi suna farin ciki, wane abokin mai yayi ɗa, ai an haifa mana ɗa, yayyensa da ƙannansa suna jin ɗan nasu ne, ita ma can yayyensa da ƙannansa suna jin ɗan nasu ne, sannan jikoki na wajen uwa suna jin ɗan nasu ne, sun fi alfahari da shi, jikoki na wajen uba haka, kowa na farin ciki da yaran. Wannan shine darajar aure. Amma idan da mutum aikin banza ya yi da matar, na farko shi ɓuya yake baya son a jingina masa ɗa, a ce shi yi wa wancan ciki baya son, ita mai cikin tana ɗauke da shi ba ta so,
iyayenta ba sa so, iyayen shi yaron da ya je wannan cikin su ma ba sa so. Idan aka haifi yaron ya girma shi kuma baya son su duka. Wannan shi ne babbar masifa ta cikin zinace-zinace idan ba ya aure ba. Abu ya fita daga jikinka ɓangare ne na jikinka ɗan da ka kusance mace ta haifa, ɓangare ne na jikinka amma kana kyaman shi ba ka son shi tunda ba aure ba ne ba. Amma na aure kuka ɗauke shi, ya yi maka tumbuɗi, ya yi maka fitsari, duk maka damu ba. Kana farin ciki da shi. Wancan ɗan idan ya taso duk yana ganin zan je gidan su wani hutu, an yi makaranta kenan an dawo hutu, zan je gidan su wani sallah ta zo ya je can gidan ya fita, gidan abokan mahaifinsa, yayyen mahaifinsa kan nan. Ya tafi kuma gidan yayyen mahaifiyarsa kannanta, kawayen mahaifiyarsa, kakanninsa na zan uba, kakanni na zan uba, duk inda ya je ana ba shi barka da sallah. Yana ta farin ciki, amma wancan ɗan da aka samu ta wannan hanyar da ba ta wannan ba, sai kawai ya gaji jama'a sun ƙi shi, amma bai san dalili ba, tun yana ɗan shekara 5 shi da bai ma san me ye dalili ba. Daga lokacin da ya girma ya zama mutum, ya gane me yasa aka ƙi shi, uwar da ta haife shi baya san sa. Kuma kokari yake bargarin gaba ɗaya, kuma bai ƙi ba a yau a ce a yi girgizar ƙasa garin biyu sai shi da yi. Saboda yana da wani kulli a cikin zuciya na damuwar shi bai san ba ko masa. Na shi ba zai iya bugun kirji bai ce ga ubana ga gidan kanin ubana ga gidan wani uba. To wannan shi ne babbar musifar da ke cikin zinace-zinace. Da yawa daga cikin mutane yau sukan guji aure amma sun kasa gano hikimomin da ke cikinsa. Waɗanda suke da shi suke da halin su ƙara sai su rika gudun shi, waɗanda ba su yi ba sai daga kuma sun ƙi wai suna jin tsoron a ko wahala a rayuwar aure. Idan mutum yana da mace guda ɗaya zai gudanar da ita shi da ita, wallahi rayuwarsa ta fi arha sama da rayuwar saurayin da yake gudanar da kansa baya da gidan da za a bashi abinci shi zai tsaya. Rayuwar ma'aure ta fi arha, rayuwar saurayin ta fi tsada. Kaji wani ya faɗa ce ga fashin rai ga damuwa a cikin da kasan canjin hankalin ba, ka balaga ka girma kamar ɗan autan samudawa, inda ake bala'i shi ne idan ana ruwa da zazzar ɗaki ke rayuwa hajin hankalin duniya. A yi ruwan dare ɗin da bakin almurin nan bai tayi bai ɗora ba, mai gurasa babu, mai abincin dare babu, tashin hankali. Ko a yi ruwan safe a bana tun da karfe shida kana sai ta 10 ba tashin hankali a wurin goro ilimin hankali. Akwai tsada wajen mutum ya riƙe kansa shi kaɗai in dai ba yana da wani gidan yayi inda ake ware wata falansa ajiya gindin murhu ya zo ya ɗauka da kansa, wannan yi rada abu. Amma idan baka da gidan wani wanda za a ajiye maka gindin muro ka ɗauka ko kuturiya da ajiya ɗauko, ƴaƴan wanka suna ce maka baba na tsoro ko baba na shago, a ce wani baban a ce ba baba na cikin gida ba baba na shago ba ko baba na shago kenan. Ka gama yawo a nan gurin ƴaƴan kuwa musulmi, wani shaitan na nuna masa a rayuwa akwai wahala. Akwai ɗawainiyar abinci, akwai ɗawainiyar sutura, akwai batun magani ta iya haihuwa, nauyin rayuwa zai hau kaina. To amma waɗannan fa ababe da kake kashewa matarka duk ba a banza ba ne, balada ne. Tunda da hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim, banza la ce tsakanin dinarin da aka kashe don yaɗa kalmar Allah da dinarin da aka ciyar da miskini a matsayin sadaka da dinarin da wato ka ciyar da iyalanka, wanda ka ciyar da iyalanka ya balada a wajen Allah. Ya fi falala a wajen Ubangiji. Shefa ne da za ka yi, abincin da za ka sowa iyalanka, wato lada Ubangiji yake ba ka kamar kayan sadaka. Idan ka samu ƴaƴa kula da su, lada Ubangiji ta'ala yake ba ka kamar kayan sadaka. To dan saboda haka a nan gurin hakikanin gaskiya mu daina yarda muna yaudaran kanmu ko shedan ya kawata mana rayuwa wanda muke yi mara kyau. Da yawa daga cikin matasa sai su rinka jin cewa yo ai idan ka aure ba za ka sake ba, me kike bukata ba ya mace ba, yanzu ga suna a kan ti in yana son ya yi fasikanci da zaurawan da za su yi dirisi, idan yana son ya yi da yan mata ko wanda za su yi dirisi, in yana son ya yi gida, in yana son ya yi daji. Amma abin da bai gane ba shi ne duk wannan ko da mace 100 za ka tara da ita ka biya bukatar ka a titi
wallahi ba ta kai kimar mace ɗaya ba ta aure kuma dare ɗaya. Mace tari ta banza kwaɗayi take ƙara maka na jima'in ba ta gamsar da kai ba, matar aure kuma gamsar da kai ke tana satisfying ɗinka. Mace tari duk lokacin da ka ganta kafin ka sadu da ita ɗin kake sha'awa har kuma ka zo ka sadu da ita, daga lokacin da ka yi rilizin maniyin ka ya fita sai ta kai ke ya dawo maka me yasa kai zunubin kuma yana nan yana jiran karanin tafin ka. Saboda haka ku daina yadda ce ɗan yana yaudaran ku, ku daina yadda ce ɗan yana tsoratar da ku game da harkar aure. Kai ai abun akwai wahala, ai yadda Najeriya nan take, kai ana cikin mulkin Obasanjo, kai Masara kaza kaza kaza. Akwai kawatawa ta shedan mai tarin yawa, akwai kawatawa ta shedan mai tarin yawa. Matukar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya baka abin da yake na rufin asiri, karka jira cewa wai sai kai kuɗi da yawa, kana da rufin asiri da zaka iya rike matar baya ruwa fallasa, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai taimake ka, zai sa albarka a cikin rayuwarka. To wannan shine babban abin da ya kamata wato ainihin mu fahimta, don mu kimanta aure, mu daina jin tsoronsa, mu daina guje masa, mu daina jin tsoronsa, mu daina guje masa. Duk mutumin da yake yawo a titi yana bin ƴan mata nan da can, ya tara botan ƴan mata babu iyaka a albar da shi, sai yan abokanai sun kawo ziyara a rinka buɗewa, yadda ka san mai karatun da la'ilu ya buɗe wannan shafi, ya buɗe wannan shafi, yana bi shafi shafi yana ce shigo da ta sai yawa ne wannan ba a yi na take buɗin da ya wani haka da hannu ya buɗin buɗin zuwa kuɗin gina dawa wani shi na ganin indewa ne ya tsara wannan shi mata wannan suna can wannan suna can wannan suna can gurin wannan duk wallahi da lahi su kai shi zai zama maka nan da damuwa zai zama maka nan da ka samu masu ka ta aure guda ɗaya wanda take son Allah, take son manzon Allah, take dantsuwa, take da hankali, ka aure ta ka samu kwanciyar hankali su tare da ita ya fi komai. Sannan bayan aure ya yi ƴan uwa musulmi akwai kurakurai da dama da ake samu a cikin rayuwar aure sai dandana ga an yi aure kuma dandana a samu cikas a kowace unguwa ka ce yanzu zawarawa suna nan da yawa a yi aure kuma ba tare da an ɗauki lokaci ba sai ya kasance auren ya riga ya warware shi. To a hakikanin gaskiya akwai abubuwa da dama da suke shigo mana waɗanda suke wargaza mana harkar aure. Na farko dai karancin ilimi na addini, matukar kai ba ka da karatun addini, ita ma ba ta da karatu da tarbiyyar ilimin ta addini, to za ku rika samun kurakurai masu ɗumbin yawa a cikin rayuwa ta aure. Amma matukar akwai karatu na addini, to ai za ka san wannan matar tana da haƙƙi a kaina, kuma nema ina da haƙƙi a kansa, irin yadda nake son ta bani haƙƙina ya kamata nema in ba ta haƙƙina, ita ma za ta san cewa mijin nan na haƙƙi a kaina, irin yadda nake neman haƙƙina ya kamata nema in biya shi nasa haƙƙi. Karatun addini ke sa a samu wani da tarbiyyar addini. Kallon hoton rayuwar auratayya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin kwafin wannan abin da manzon Allah ya gudanar da matansa a kai, mutum ya kokarin tabbatawa a karan kansa, wannan duk yana daga cikin abin da yake mai muhimmanci. Sannan kallon manufofi na aure, daga cikin manufar aure babban manufa ka kare kanka daga zina, ka sa wata ta kange kanta daga zina. To idan an samu wannan manufar an samu ɗaya daga cikin abin da yake sinadarin shiga aljanna. Daga cikin babbar manufar aure a samu ɗa da zuriya ta gani. Daga cikin babbar manufar aure a rage adadin yawan ƴan mata da ake da su da zawarawan da ba su da mazaje da su, don sai da aure ne za a rage adadin su. Daga cikin manufar aure akwai sada zumunci, kafin ka auri wacce ko ta aure ta na gaba abin da ya haɗa ka da gidanku da gidansu, amma daga lokacin da ka aure ta aure daɗi sai ka zama ɗan gida. In ka je za ka shiga ba mai inkarin cewa don me za ka shiga, ita ma ta zama shirin gidanku don ta zo za ta shiga ba inkarin me ya kawo ki gidan. Sai ga an samu alaƙa tsakanin jama'u guda biyu, jama'ar can gidan wato gidan su amarya da jama'ar nan gidan gidan su amboci, ana mutunci ana zumunci. Da ko ba mai taya wani kuka idan abin kuka ya samu, ba mai taya wani farin ciki idan abin farin ciki ya samu tsakanin gidajen guda biyu. A yanzu ko duk abin da ya tafi can gidan ya tafi can gidan, a ce abin na haɗuwar al'umma. To waɗannan manufofin idan ma'auri na kallon su sai ita da bakin auren nan ba na samu tsaro irin wanda da ba ni da shi ta fuskar aukawa cikin zina sannan mun kullu tsakanin gidanmu da gidansu inda tana budurwa ni ina saurayi alaka ce saurayi da budurwa yanzu da muka zama ma'aurata to fa ina ganin kimar yancin gidan ita ma tana ganin kimar yancin gidan mun haɗa gidaje guda biyu yanzu rabuwar mu biyu ba rabuwa ce ta ni da ita kadai ba rabuwa ce ta gidaje guda biyu amma lokacin tana budurwa ina zuwa zance dan mun rabu ni da ita ne muka rabu mu kadai amma yanzu bayan an yi aure in mun rabu ba mu biyu ne wanda muka rabu gidaje guda biyu ne suka rabu to idan mutum yana kallon irin waɗannan abubuwa sai ya rika sara yana duban bakin gashi sannan mu sani cewa soyayya ta ɗaya ba ta rike aure duk da cewa soyayya tana da kima a cikin aure don haka ma Allah ya nufanta ta a cikin Alkur'ani a cikin aure akwai tausayi da jin kai ka ji tausayinka ta ji tausayinka ka ji tausayinta ta ji tausayinka ba ta da lafiya ta ga ka damu me ya faru da rai me ake ciki menene tausayi duk da haka dole waɗannan ababai na rahama da jin kai da tausayi sai akwai su tsakankanin ma'aurata har kafin a samu aure ya ci nasara ɗorewa sannan akwai mutunta juna a cikin aure ke mace kiran ta dai namijinki mijinki shugabanki ne iyayensa iyayenki ne kai kuma ka rinka jin cewa wannan matar amana aka danka a hannuna ya kamata kar in bari ta salwanta ta hanyar haka za ka mu'amalance ta kai ba shugabanka ba ce ba ita amma da ta danka a hannunka amma ita kuma kai ka rinka jin tsoron kai shugaba ne in ku biyu duk kuna da wannan filin sun a cikin zuciyarku to aure zai ci nasara ɗorewa amana ce na tarko daga wani gida ba zan so in salwantar ba amana ce aka daura min jama'a suka zama shaidu Allah zai tambaye ni a kai ranar tashin kiyama to sai mutum ya biya kula da wannan amana ke kuma shugaba na ne dole in yi masa da'a ta matsayin shugaba kar in yi masa rashin kunya kar in yi masa tsiwa kar in yi masa rashin mutunci duk wannan abu ne sannan kuma miji ya rika ganin fa cewa na auro wancan ne daga gida kaza amma fa in tabbatar ba daga sama ta fado ba tana da dangi tana da yan uwa dole in yi tarafi da dangi ta da yan uwanta in yadda da su abinda nake nufi yadda da su ma'ana in yadda yan uwanta wani abu na iya tasowa ta buƙaci ta je ko da ba ta je ba ni in sa ta je in hankalinta bai kai na ta je ba abin ta yi farin ciki ta je ta ce farin ciki ne in karfafe ta ta je in wani abin bakin ciki na ta je ta ce ne in karfafe ta ta je wani lokacin a gaban je da ita wannan abu na nuna maka cewa ashe ba daga sama aka je ho iya ka tafi ba a zuwa kai ka auro ta a gidan uwa da uba da yayye da kanne wanda kuma aurenka da su ba yana nuna alaƙa ta yanke da su ba da yawa daga cikin mazaje ba masu nan haka ita ma kuma ya kamata ta haka kai ma ba daga sama aka jiro ka tafi ba kana da iyaye kana da dangi kana da yan uwa dole ka yarda cewa eh dangin ka tunan ta mutunta su dan ta fitar da kai kunyar su kowa ya cewa eh matar wannan tana da mutunci matar wannan tana da girmama mutane ya kamata ita matar ta yi haka shi namijin ya haka dan waɗannan idan ba mu yi su ba duk yadda aka samu soyayya tsakanin saurayi da budurwa idan suka aure babu waɗannan sai wannan soyayya ta rikici ta zama kiyayya dan kai ba za ka so ka shigo dangin ka kullum ana zargin matar ka ita ma ba ta so ta koma cikin dangin ka kullum ana cewa mijinki ba ya da mutunci ba ya da kirki to duk a cikin abin da aka ce ba ta da kirki kai sai ka kalla da adalci kar ka ce su da kaina sun kai farwa kamata ya ka kalla da adalci shin haka ne laifi na ne sai in gyara ba laifi ba ne bane in je in tara su musu bayani ke ma suke lura da irin waɗannan al'amura sannan kuma dole ne yawanci 'yan mata su lura da ƙawayensu ƙawaye na gaskiya na fi sabilillahi da ƙawaye na bogi akwai bambanci akwai ƙawayen da lokacin da suka yi aure za su nuna sun yi farin ciki a fuska amma haushi suke ji a zuci sun bar su kaɗai sun yi kwantaya titi don haka duk yadda za su yi su zuga kiki fito za su waɗansu 'yan matan ba sa gane wannan to mace mai wayo ita ce wadda takan yi kokarin warware matsalar ta tsakaninta da mijinta ba ta fadawa kawayenta mace mai wayo ita ce wadda ba ta sauran kai karan mijinta gida saboda idan ce kai karan shi so daya na farko ba zai ba iyaye haushi ba ce kai na biyu ce kai na uku tun ba su fara jin haushin su ba sai su fara jin haushin sa kila kuma kun haihu daya biyu uku kuma kuna kara haihuwa su kuma suna kara jin haushin sa
sau yadda ke kai karan mijinki wajen iyayenki sau yadda kika bayar da dama su ji haushinsa da haka yi so da dama take koye ba za ta ke ba da akwai matan da za ga an yi mata aure ta girma gandan da shekara ta gida ta bada komai sai ta kwashe ta bada to irin wannan auren ku bayar da sauran wanda kuma komai sai ta faɗa a ƙawayenta kuma ƙawayen kwashi kwarau to ita ma auren ta baya cin nasara a cikin ƙawayenki akwai wanda za ka rinka zuga shi dan saboda dai kin fito su aure miji akwai irin wannan ayi ni na ga irin wannan da ido na a nan Kano kuma na gane abokin na gane a wannan sura ƙawa ce har kowace na iya sa kayan kowa ta fita unguwa wannan sai aure wannan ta zo ta tare a gidanta kusan a gidan take kwana a gidan take yi ne ta sauki kayan amalya da ta sa wai sai take wa mijin ladabi wa ai mijin kawata ne sai ladabin mu dabin duk abinda wannan amalya ba ta yi ita kuma ta rinka yi har sai suka yi dabara ita da mijin suke haɗuwa a wurin suke zance shikenan ita kuma da mijin ya zo an yi wani abu sai ta faɗa wa kawar to ya za a yi in ba dai ina ganin dai kina yadda kike hakuri da mijin nan nashi kan abin da ya ba a cewa komai sai ya zaki a ta gaya hakuri kuma kar ya zaki sai ta hura ta kawai aka sake ta ba a yi sati ba sai ta zai ce ai wani zai aure kin ji wani zai aure eh wani da ake zai har yanzu wata zan kowa yi ba sai da ta samu invitation din sai da na cewa a ce wannan kawai ta suke za a aure wanda suke zaune a ɗakin ta suke sa kayanta to akwai irin wannan saboda haka ya kamata ƴan mata da ma'aurata su yi hasara sannan mazaje da dama sukan tarayar da abin da ya shafi wajibinsu na haƙƙin matansu wajibi ne ciyarwa da shayarwa wajibi ne abinci da sutura wajibi ne wurin kwana waɗannan wajiban ko ba ka karanta mutum littafi ba ya san su cewa wajibi ne ya ciyar da matarsa wajibi ne ya yi mata tufafi wajibi ne ya tanadi ɗakin kwana nashi na kansa ko wanda yake na haya sannan wajibi ne kwanciyar auratayya haƙƙin matarsa ne a kansa ko mutum bai je makaranta ba a karanta masa littafi ya san wannan to amma wajen gudanar da shi ne ake samun matsala misali tufafin nan sai ka samu a ƙasar Hausa muni bayawa mace tufafi sai sallah sai kuma ita haihu a ba ta zanen haihuwa wanda suke rarrabawa ne kuma yawan za su rarraba da rarraban da sai in dace ta da zai sauki hankalin yan mun zo da karshe za a yi rarrabar rarrabar yi ma in sha dawa ba zai zai tankuna ya gano wata kwanan da kuma ta yi wa rai ba haka wani ma sai haɗe ya fi mu kuma abin da nake so in ce a nan wurin shine inda ake samun tukure wajen ya za mu aiwatar da wannan sai ga cewa tufafi sai so ɗaya a shekara sallah karama idan an yi ba kowa ke yi na babbar sallah ba kuma wani kuma yi karamar sallah da babbar sallah ɗin in ba haihuwa ce ba kuma sai wata karamar sallah ta zo ko babbar sallah ta wannan tukure ne kai zo na kai dinki kai ma daga karamar sallah da babbar sallah ba ka sake yi ba tsakaninka da Allah wannan kuma ya karanta mana dai an taksuwa idan ta saita in ka danka kuma bai ta maka danka wannan to kaga nan ta zarwa matan ka kaya din nan zaka yi ne bil ma'ruf ba a san kai mata qawlu ta yadda sai so da a shekara ko ba a san kai almubazzaranci na ketare ne kai abin da kake so a sa maka kayan da kai ma za ka gani kaiwa matan ka kaya na fita sunya in wani abu ya taso ta sabga daidai karfinka dai kayan abin da kine daidai karfinka sannan kayan wa matar ka kaya kai ma za ta rinke maka kwalliya da ranar da yamma da hantsi da bayan lisa'i kullum tana maka kwalliya kana gani kana morewa haka kai ma kake so sannan miji mai dabara ma shi ne zai rinka zaɓen style din dinkin da za a yi ba a yadda za ta rinka zaɓe ba don akwai mijin da shi ba ruwansa ta sa kaya baibai koko ta sa daidai koko ta sa bulu ya yi shi ba ruwansa janga wuta sa shi ba ruwansa da ƙa'ida in za a sa tamfa a gidana ni zan zaɓo ta ni zan zaɓo irin yadin
ga irin wanda nake so ya fi burge ni iri kaza
shikenan.
Ranar da ake rana na san irin kayan da nake so a sa, ranar da ake sanyi na san irin wanda nake so a sa, ranar da aka tafi da lumshi na san irin wanda ake so a sa, daddare kuma na san irin wanda nake so a sa. Ba inda za a yi dirjira za a sa maka wata riga mai katon butar a kirji ba za a yi ba. Wannan idan ku ke haka tsakaninku da matanku za ku samu kwanciyar hankali mai yawan gaske, za ku samu kwanciyar hankali mai yawan gaske. Amma yawancin mu fa kai dai ko dai ka bata kudin da zai ta sayo ba ruwanka da zo tana nuna ma wannan ta yi ba ka kowane da abun nan in ta yi wannan ta
Allah nace ta yi haba ta yi
kai ba gidaje ne baka iya soyayya, wallahi baka iya soyayya kwata kwata. Sannan kuma ta je ta sa kayan ta gitta ta gabanka ka yi banza da ita ta saki gittawa har kada kai na ta dawo sai baka kowane irin comment ba mana ba wani taliki wallahi sai ta kai ciya kama ta idan aka yi wannan sau uku ana nan sai ta tace da Allah zan je barka a hafa dangi dan ita ka'idar mace idan ta ado tana son a kalle ta a ce yayi kyau ko kai ka fada ko ka bari ta fita unguwa ta nuna wani irin da haka idan kana so ka rage yawan zuwa unguwar ta kai da kanka zaka yi wannan wallahi wanda ke kyau sai ka tana jin dadi ba ta ji unguwa ba dan ka fada mata kalmar ki yi kyau, kalmar ina son ki, kalmar kina da kyau, abin da kalmomi da mata suke so duk wanda yake so ya rudu mace ya ce kai kina da kyau sai ka tana ka wallahi kila ba da matukar baka faɗin wannan kalmomin za ta rika tambayar da zuwa unguwa a kan kai kuma abin da suke so in ta fi jan unguwa da keta ta inda maza suke ba wai sai an yi mata magana ba in ta ga an kalle ta haka ta wai ta ga an sake kallon ta to in ta biya wanda da ka faɗa mata wannan abin a gida ba sai ta fita wajen sai ta kibar da haka sai ta fita da haka mata ka kiyaye wannan. Sannan kuma da yawan mu muka dauka wai daga waɗannan guda hudun an gama komai ba dai akwai abinci ba, akwai sutura, akwai takin kwana, sannan idan yana bukatar ta zai zo wajen ta to an riga an gama ba ta da haƙƙi na hira tattaunawa shawara waɗannan ku duk suna da amfani, shawara duk suna da amfani. Ka neme ta shawara ko da ba za ka yi aiki da ita ba, ka neme ta shawara ko dan ka koya mata tunani ina so ko da ba yana shawarci ta wani abu ne ina son in yi kaza ina son in yi kaza mai ce gani idan ta danyi don sai ka ce na baki kwana biyu ki yi tunani ki faɗa min abin da kike abin da kika tuno mai amfani ki rubuta don kike manta zan sake tambayar ki jibi ka ba ta assignment shagaltuwa da za ta yi don abu yanzu ka hada ta ce ka rage lokacin ta na shirme ka mai da rayuwarta ta zama gaske idan ba ka yi wannan ba sai ta zama shirme ba za ta zama gaske ba sai ka tuntuɓe ta mai kika suno kai fa kana da abin da kayan ki sai ka ce kaza da kaza da kaza sai ka ce to na ji amma saboda dalili ya to kaza ina ganin saboda kaza sai ka ce ni kuwa ga abin da nake gani da ina ganin kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza ita kan za ta ce gaskiya na kan ya fi yanzu adan ka kare ta ka ilmantar da ita ba tare da ka ɗauki chalk a kan blackboard ba ka ba ta wani ilimi na rayuwa a hankali haka za ku yi ta yi haka za ku yi ta yi sai da cewa kana ƙara wayar da ita tana ƙara zama mutum ga ta yarinya amma tana tunani irin da yar shekara 30 irin shekara 40 wato tunaninta ya fi ƙarfin shekarunta amma idan ki kyale ta haka a hannun yan wasan kwaikwayo shi kenan ma'ana da sa wannan kasar ta cire ta sa wancan kasar ta cire shine kawai daga nan gurin take karɓar saƙonni ba daga ayoyin alƙur'ani ko hadisan manzon Allah ba shi kenan ta riga ta ci wata rana ka je ka samu wani kasar kai na ji wani kasar da aka yi sa wannan kiji idan kin sa ki rubuta min abin da kika fahimta cikin abin da kika rubuta ka shafi da ka ba ta assignment kasar din na 90 ne awa 1 da rabi yanzu ka kwafi awa 1 da rabi daga firme dan za ta tsaya tana ji a nutse abin da ta fahimta ta rubuta maka abin da ta fahimta ta rubuta maka in ta yi makaranta ka sa ta ce to ki juya mai shi tunda Hausa ne ki juya mai shi da Turanci ko kuma ki juya mai shi da Larabci inda Larabci ne ta ɗan kama Larabci ka ce ki juya mai shi da Hausa abin da kika ji ga kasar ɗin da na jin Larabci juya mai shi da Hausa duk ka fata a samun da wayo
amma aka zo ce kullun sai kallace kallace ce kullun sai kaza,
to me za ta yi in ta daina wannan? Baka ba ta canjin sa ba, amma da dabara za ka ba ta canjin wannan, sannan ka zo ku yi hira nan yana da daɗi. Amma yawancin mu ba ma hira a gida, sai ga yanzu daga nan wurin in ba dan wannan wazan ba, wani na wurin mai balangu, wani na wurin mai shayi, wani na wurin mai nada, kuma matan ta tana gida, wai sai can an riga an tashi karfe 12 sannan ya so in ma ta yi ado dan kai har ta kwanta barci, yawan barci ya jika mata kuma su yar hodar da ta ba duk ta riga ta dame da yawan barci. A wannan lokaci in ka je sai ka ji kana jin haushinta, kuma kai ka ga ka zo da wuri mana ka gani, amma ka bari lokaci ya kure ka gani. Yanzu in banda irin wannan wa'azin ko wani abu ka mace wannan, wallahi babu yanda za a yi karfe 10 sai mun a waje. Gowon ba sai maka a waje duk me amfanin ka, to goro kenan. Dan me goma na ke maka a waje? Wannan gaskiya magidanta suna yin suka ce akan wannan. Sannan sai ka ga wani yanzu koke-koken da mata suke, sai ka ga wani mijin ba ruwan shi da matarsa wata biyu wata uku ba ruwan shi da ita. Akwai matar da su shekara guda na mijinta bai taɓa neman ta ba tsawon shekara guda. In ta je gida ta faɗa ta iyayenta sai to ki hakuri mana, ai kowa hakuri kin rasa shi ne, kin rasa sha ne, a'a shi ma idan yaje sai ce wai ai yana nan da buhunan sukari a gidansa da buhunan shinkafa, dan Allah tuwai kawai ina ran ta da wani buhunan fasarar ka wannan kai ta ja ba, ai ba dan shi kadai ke aure ba, yana da muhimmanci amma ba shine aure ba shi kadai. Abin da yasa za ku gane ba shine aure ba, a gidansu mahaifinta na ba su tuwo. In wanta ya aure za ta je gidan wanta ta ci tuwo, in kananta ba ya aure za ta je gidan kananta ta ci tuwo, za ta je gidan makwabta ta ci tuwo, za ta je gidan kawaye ta ci tuwo. Abu ɗaya ne wanda kai kaɗai za ka yi a duniya, kai kuma kaki wa ani makwabci dangi ba wanda zai wannan sai kai kaɗai, kai kuma kaki wani kuma kana ga baka kai laifi ba, wato abun mamakin karanta din ma kai baka yi laifi ba, karin jadin masu kamar Allah ba zai tambaye ka ba. Wannan kuskure ne da haka haramun ne. Mutum yakan kaura cewa matarsa ne idan ta yi laifi da sunan na ƙasar, ba za Allah ya nuna mana ba, ba za Allah ya kaura cewa matansa saboda sun yi masa laifi yake saduwa da kowace daga cikinsu har ma yake shiga takunansu don sun yi masa laifi, amma bai yi sama da wata ɗaya ba kuma sosai ya yi wannan tsawon wata ɗaya. Amma yanzu kai matarka ce ta kaura ce masa shekara ɗaya, shekara biyu, wallahi na ga wata bayar Allah ta same ta ce shekara ta bakwai da bantar bijin ta, sanar da wani yaro yana yawo ta ce tun da rahif wannan yaron zuwa yanzu miji na bai jini ba, ta rame tana kuka kamar ta yi in banda tsoron Allah ta ba su jiyo ce ba su danci ba, to amma yawanci mazaje ba sa bin nan, kuma abin da zai baka take ce shine iyaye ba sa jin laifi a kai, ta ce to ai muke rasa ci ba, duk biki rasa ci ba, wannan kalmar tana da bahaushe wai ba ta rasa ci ba, ta rasa ci ba, ko ka ta fahimta yaran ta kula da hankali. Ai kuna tare da wani bawan Allah da matarsa ta kawo shi kara wajen Umar bin Khattab cewa kullum ya mallale yake, sannan kuma ya waye gari da azumi. Sau da kuma sai ta ce ni mazauji kai kin mole da miji ya mulle da azumi, tace na ce ba kullum fa ne ko kuwa da yana sallah sannan da safe ta ci da azumi kin mole da miji. Sai dai da cikin wanda suke tare da shi ce Ali ba bai wa Allah nan ta kai mutuka wajen kawo kara, amma na fahimci ba na fargaba ka gane ta, yace me kake nufi? Yace a abin take nake mijinta baya neman ta wajen saduwa aure. Yace to, yace to tunda kai ka gane karanta to na baka izini yi hukunci tsakaninsu. sai sa su kirawo miji kai min yasa kullun azumi kullun daddare kiyamul layli sai tsoron Allah ayoyin da ke cikin suratul Nahl da ayoyin da ke cikin kaza 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 auya ku da kuma fita kallubihim fa ma andu auya ku da ana ta khawf wannan ayoyin duk suka hana shi wannan sai ka tsoron Allah ka dai ka rubuta tsoron mutane yanzu mukaddara matanka hudu za ka yi rabon kwana ɗai ɗai kowace mace a cikin kowane kwana hudu tana da kwana nawa yace to mukaddara iyamul lailinka da azuminka su ne mata uku ita kuma wannan ita ce ta hukur to ka ga kenan za ka yi kwana uku kana azumi da iyamul laili amma a da hudu babu azumi babu iyamul laili za ka yi wannan kuma na wata abu ya kalle shi yace ban san ba me ya fi burge ni shin yadda ka fahimci karin da ka kawo ko kuma hukuncin da ka zartar sai ka na naɗa ka alkali a gari kaza mahallin shahid a nan wurin Umar ɗan Khattab halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda ya kyale wani ma'aurati ba haka kawai ya kaura cewa matarsa har ya kai kwana hudu an yadda an ba shi dama kwana uku dan ya kiyamu lailansa dan ya me zai amma a na hudu dole yana tare da ita to ina da kai za ka zo yanzu kai wata shida ba ruwanka da matarka wani ya kwana 40 ba ruwansa da matarsa wani ya shekara ba ruwansa da matarsa sannan kuma ta kai kara wajen iyayenta ba a yi ba ta kai kara wajen ka kai ba a yi ba kuma a duk wanda ka faɗa wata a ce wai ki haƙuri wannan kalmar ki haƙuri ko mutane ya kamata su fahimce ta akwai abinda ana iya haƙuri akwai abinda ba a iya haƙuri buƙatar mutum mutum a matsayinsa na mutum na abin da zai ci da abin da zai sha da kuma buƙatar saduwa duk bukatu ne da Allah ya ɗabi'antar da dan adam akai bai sai firewa kansa su ba dan adam ba ya cewa daga yau na yi tawaye na daina cin abinci ba ya cewa daga yau na yi tawaye na daina cin abinci haka ba ya cewa daga yau na yi tawaye ba ruwa na da mace dole zai ci awa in ko har kaga ma ba ka da sha'awa to ba ka da kamala ta bani adam sha'awa din kamala ce ta dan adam ya zanto kana da sha'awa ke ma in kin ji ba ki da sha'awa to ba ki da kamala ta bani adam amma abin zargi a shari'ance biyan bukatar waɗannan ababai ta hanyar da ba Allah ya haramta ta hanyar da Allah ya haramta kamar ka dinwa sai ka je ka sato ka ci to nan da zargi ya zo ka sato tufafi sai ka je ka sato ka sa tufafi nan da zargi ya zo ka ci sha'awar mace ka je ka nemi ta banza ka yi zina ki ci sha'awar namiji ki je ki nemi fasiki ya zina da ke to a nan da zargi ke zuwa amma asalin sha'awar ba zargi ba ce hanyar da ake bi a kwantar da sha'awar ita ce da shari'a za ta zarga ko ta yi yan abin ya zama aure a yabe shi yan abin ya zama ba aure ba a zarge shi to don haka yana da kyau iyaye su kula kan wannan duk wanda ta kawo kara ta ce ga mijinta ya kawar ce mata sai a kirawo shi a yi masa wa'azi da nasiha a ji hankalinsa cewa ai suna da haƙƙi a kanka ya kamata ka kiyaye wannan kai yanzu za ka so ƙarka ta shiga cikin hali kaza kai yanzu za ka zanto yarka ko ƙawarka ta shiga cikin hali kaza to ai kuma wannan din yar wani ce ƙawar wani ce yadda ko kai baka son naka abin ya same su ko ma ba san isa ko kanwarsa a turka sa ta ko a wulakan ta gidan aure da haka yana da kyau wato mu rinka lura da waɗannan al'amura don sukan kawo matsaloli na cikin gida masu tarin yawan gaske zaman hira tare da iyalinka a lokacin hutunka yana da muhimmanci ka ji matsalolinka ka ji matsalolinka ka ji matsalolin gidansu wanda kila za ta faɗa ma kai da abokin shawara ka ba ta shawara ta warware ku tsara yadda za ku gina gabanku a cikin rayuwa Allah ya fara baku zuriya kuna tunanin makomar ƴaƴanku wannan hira tana da matukar muhimmanci ta tsirar ɗan adam sinadari ne mai ƙarfi wajen sa rayuwar aure ta dore amma yanzu to kwata kwata ba ruwanka da mace sai in ji awa ta kama mutum sai da dare ya zo in yi biya bukatar su kuma shikenan wani fa daga lokacin da biya bukatar su da matar wato shimfitar ma ya tashi wani ɗakin ma ya bar mata ya koma ɗakinsa ina so ya take a cikin wannan mayan mutu ne yan mata kawo ka aka baka abinci ka tafi amma baka da wani bambanci da wannan kenan amma duk mutumin da yake akwai soyayya ko da saduwa ko ba saduwa yana tare da matarsa duk mutumin da yake akwai soyayya ɗaki baya raba su da matarsa shimfiɗa ba ta raba su da matarsa da zafi da sanyi da damana duk wannan haka duk mutumin da yake akwai soyayya zai kokarin ya nuna matar yana kaunar da ita kuma za ta kare mutuncinsa za ka iya wa matar ka laifi yana da nauyi ɗa namiji ya zo ce da miki laifi Allah baki hakuri ba kowa ke iya wannan ba to wani zai iya wannan din ya ce ki yi hakuri abu kaza da ya faru kuskure ne irin zaga da zai iya faruwa ba sai ka faɗe shi ba ta hanyar da kake ganin za ka wulakanta wani kuma zai iya dabara sai ya wanke abin
ya san yayi laifi, shi ne ba zai ce Allah baki hakuri ba, amma za ki ga take-taken sa yana yin waɗansu ababai sunan su Allah baki hakuri. Kawai haka sai ki danki ya zo da wata shimice, wallahi na wuce ta kwana asibiti na gauci wata shimi mai kyau na ga za ta dace da ke da soho miki, ka ga wanda Allah baki hakuri na da wayo. Ai na ga wani abu kaza na soho miki, ai ina tafiya sai na ga sanjirin da ya sha'awa, na ga ya kamata ya wanka sanjirin a gidan nan. Ai ina sha'awa sai na suna kai, ai ba a sha fruit salad ba, ga ai ba da lemo da Allah ɗan yanka fruit salad kuma tare za mu sha. Ka ga dole sanin Allah baki hakuri, amma dai da wayo, Allah baki hakuri, Allah baki hakuri. Amma dai ta hanya wanda take akwai tsafta kuma za ita kuma idan tana da wayo tana da hankali to shikenan sai ta bazar sai komai ya wuce. Idan kowa ce sai ya kura kowa, a'a wai sai ya fito ya ce Allah bani hakuri, to wani fa ba zai haka ba ko da yadda zai. Ita ma wata din tana da wannan girman kan. Ta sun ta yi laifi ba za ta ce maka Allah baka hakuri ba, amma sai ta yi waɗansu abubuwa wanda za ka haka. Haka kawai sai ka je ka dawo sai ka sawo wanki kayan ka ta goge, ta fefe su da turare. Me ya faru ne haka yau? Tana sanar da zuwa wane ne wane ne, me za ka sha, ruwa za ka sha, ko zoko za ka sha, ko lemo za ka sha, ko sirma milk za ka sha, ko waye. Gara an yi kudin sabon. Kaga dai ita ma wannan da dabara Allah baka hakuri. Wannan yana kawo daɗin aure, yana kawo daɗin aure, yana kawo morewa cikin aure. Wani kuma zai mata laifi, ya san ya yi mata laifi, to sai ya dabara, zai ba da hakuri ɗin da wayo a wani lokaci. Yana sai ta je unguwa, ya ce, sai ya je ki da kanki zai je faho da ita. Ba abin da ke bari ya mace a duniya ta je unguwa a ce mijinta ya zo su tafi tare. A ce kana da abin hawa ko kana da mota ko kana da wani abu, a ce ya zo. Kuma idan ka zo ka ce ba gaggawa kake ba, kai fakin gefe guda. A ce in ta gama ina nan ina jira, ba shi ma duke fito mutum ba, an in ta gama ina nan wai ai duke sarauniya, wallahi jin da take ta fi matan sarki a ranar bai sai ga kowa a gidan sai ta yi sallama da ke ya zo za mu tafi wai ya zo wallahi baban Sadiq ya zo zamu mala aminu ina ta kabar na bisa ga wannan aure ubangiji ta Allah ya san ya albarka Allah ba ni wannan lafiya mala fadan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara rayuwa mai inganci tsakaninsa da matarsa, kuma muna fatan duk waɗanda suke son su yi aure ba su da halin yi Allah ba su yi ko shi, kuma maza ne ko mata duk wanda ke son yin aure ya ubangiji ka ba su iko yin aure, kuma ka haɗa su da abokanan zama waɗanda suke da dinsu. Jama'a hakikanin gaskiya kafin zo ne in an ce zan daɗe haka zan ɗauka sha ba zan yi rashin ba. Amma taruwar ku ita ba da kwarin gwiwa, kuma na ga duk ƴan uwana ne matasa sun kunya ta kuma ne mahalli da gurbi a cikin sabon madarasa. Gaskiya wannan a taruwa a wannan waje don ku nuna zumunci ga shi ango, shi ya ba da kwarin gwiwa har Ubangiji subhanahu wataala ya tunatar da ni abin da na faɗa muku, wanda abu ne ba a rubuce ba, har kawai ya zo da ka abinda nake tunowa ne cikin abinda ko na karanta ko kuma na gaisa a cikin rayuwa. Allah ba su cikin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon zai samu, ya nuna mana kare ya ba mu ikon kwace matsala. Dukkan ma'aurata da suke cikin halin kakanuka ya Ubangiji ta alaka ba su zaman lafiya, Ubangiji ta gadar musu da fahimtar juna a tsakanin su. Dukkan ma'auratan da suke zama na rashin jituwa Allah ka sulhunta tsakanin su, Allah ka sanya albarka cikin auren su, ka sanya albarka cikin auren su. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.
Yanzu a fito da wani ababen ko?
Ana raba abinci yadda yadda canza-canza daimako muna
ansa tambaya ko ba haka ba dan kar kowa da ji an so dan yanzu zan da ai walima dan da duwa zai yi da haka ya kamata a kiyaye. Kuma sakamakon haka an ja samun barna mai yawa, barna mai yawa ba za ta kidayu ba, ta ga aboki yana neman matar abokinsa. Ko kuma koda bai neme ta ba, ka ga sun sarkafu tsakanin shi da matar. Dan wani abu da ya kamata ku sani shi, ko zance kake da wani ke raka ka, in ya fi ka iya zance zai kwace maka budurwa. Wallahi wata rana ya kai kuskure ka je ka dace da sanata ina wane Allah sarki baka zo da shi ba, ma'ana ya fi ka iya zance, ya fi ka iya kare hula, ya fi ka iya ado, ya gama da kai. To ballan sana abokin ka aboki ma haka ne. Saboda haka ka daina shiga da abokanan ka, ji a zauna da matar ka ana hira, wannan ya ci karo da koyarwar addinin musulunci. Aiki na gwamnati kala-kala, idan mace za ta yi aiki inda za ta cakuɗu da mata ‘yan uwanta kadai babu laifi, ko kuma inda za ta cakuɗu da yara waɗanda ba da gai ba, nan ma babu laifi. Kamar a ce likita ce ta mata, kurfi pediatric doctor, likitan yara, kaga za ta yi mu'amala ne da mata ko yara, wannan babu laifi. Ko kwararriya ce ta fuskar aikin karantarwa, za ta karantar a makarantar ‘yan mata ko makarantar yara da ba kwalitai ba, kaga babu laifi do a cikin waɗannan. To amma sauran ayyuka da za a cakudu tsakanin mazaje da mata yi, wannan suna da haɗari mace ta yi, sai fa in ya zama larura. Yawanci yake zama larura, mace na iya samun kanta a cikin maraice, babu wani wanda ke kula da ita, sannan kuma ba ta da wuri, ko mijin ya gajiya ko kuma ya mutu. Ka ga nan dole ta kula da ‘ya’yanta, irin wannan mace babu yadda za ka yi ka haramta mata shi, ne bisa ga larura ta samu kanta cikin wannan kunci na rayuwar da ba wanda zai rike ta. Amma matukar akwai mijin da zai rike ta ko uba da zai ɗauki nauyinta, to abin da ya fi alkhairi shi ne mace ta haƙura da dukkan aikin da zai zanto tana cakuɗuwa tsakanin maza da mata a cikin, don lalacewar ta kai matuƙa. Ba wai ta aka yi ta ɗin idan ta yi ta zama fasuka, a'a, akwai fasikan mazajen da ba za su gane su gama lafiya ba, waɗansu matsayin su ɗaya a ofis ɗin, da haka za su iya mata magana ko ta yi mata magana ita da kanta, waɗansu kuma shugabanninta ne ma, kaga za su umarce ta ko su hana ta, status zai ta yi kaza ko kaske. Bari mu ba ku wani labari, wata bayar Allah ta taɓa samu na, ina karatu a labirari, da daɗewa ba wannan kisa ta ɗan daɗe. Da ta same ni sai ta cewa da ni, Allah ina son magana da kai. Sai na fito waje na same ta, ta ce da Allah ina son ka taimake ni, na ga kana karanta littafin Larabci, ka ba ni rana ɗaya ko biyu a mako a duk inda zan same ka ko ka same ni don in karanta harsunan Larabci a wajenka. Ya haɗa ki da harsunan Larabci, ki dai ki jire Islamiyya ma. Sai ta ita ma ita ce suna da NCE, ta je ta nemi aiki a ma'aikata ta ilimi, aka ɗauke ta a matsayin malama. To amma fa an yi gwagwarmaya da ita akan an nemi ta ba da mutuncin ta har kafin ta zama aiki da kyarri, ta haye wannan, da ta haye wannan, to kuma inda za a yi kwastin dinta nan ma aka nemi, ba za a tura ta inda ya dace ba har sai ta bayar da kanta. Allah ya taimake ta ta haye wannan makarantar da aka yi ta, ga makarantar kawai da ya ga cewa boko ta iya kawai sai ba ta arabic, sai arabic za ta karanta, in kuma ta ki ya rubuta da kwana kanta ya rubuta cewa ba ta iya aikin ta, ma'ana ne akwai matsaloli masu tsimbin yawa kan irin wannan, aka yi kursa ta mata a kan su yi wani abin da bai dace ba, akwai na wajen da matar ta sa ki zai ba, yau tana ki zai, da na faɗo ta magana cewa tun mace tana son a yi ba mata, tana sai idan ta yi ado a kalle ta kuma a ce mata ta yi kyau. Wata baiwar Allah ta ce mun shekarar ta biyar tana yi, kuma tana ganin a ce za ta iya tsare kanta ba wannan mijin da zai kai ta, ya ce amma a cikin shekara ta shida ta ba mu Allah a ma'aikatar kullum ta yi kwalliya sai zo ta gaba yana ta zuga ta, ta ce wallahi tun tana jin haushinsa sai ya zanto cewa in ta yi kwalliyar ma ta fi son ya gani don ya faɗa.
in ta yi kunshi ce ya ce ba kunshi kai wannan kunshi har da ya kawo lalla masu aure ku ta ce inda Allah ya taimake ta ana cikin wannan kawai ta aka yi mata transfer daga wannan wurin ta zai ganin wannan mutum ta ce amma zuciyarta ta fara saboda yaudara kala kala irin tunanin mutum cikin da nan yayi ruwa musulmi lokacin da ake miki magana ake ba zargin ki ake ba dan wadansu matan da an yi zai sai zargin sa ake cewa su mutanen manza ne a wato mazan ne wato sun kai musu kawai zai yaudar da yamu da kuma su fara da haka dai ba za a yi aiki ba sai an ansa muka cikin larura da kunci wannan babu yadda muka iya mace mace ta zauna cikin kaskancin da ba ta da shi ba ta da ta amma mace ta suna da mai kula da ita to ya kamata aikin ta zanto din da za ta kula da mata ne yan uwanta ko kuma yara waɗanda ba ba su ba wallahi.